Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asbahin ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu Muhammad Hafiz Baballe ne da Mahmud Lalo da kuma Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da muke yake taskar mu ga kanin labarai
to Baballe Ibrahim Kalmasi barkanku da dare hukumar zaben Najeriya INEC ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar A yau tsohon lauyan shugaba Trump zai bayar da shaida a gaban wani kwamitin bincike kan harkokin kasuwancin Trump da kuma yadda aka gudanar da yakin neman zabansa a shekarar 2016. Yayin da wani rahoto ya nemi Amurka da ta sauya salon yakin da take yi da kungiyoyin 'yan ta'adda idan har tana son samun nasara.
Muhammadu Buhari of the All Progressives Congress, having satisfied the requirements of the law, and scored the highest number of votes.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Mahmud Yakubu kenan azuda asbahin nan ke ayyana shugaban Najeriya mai ci Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a kasar ranar Asabar da ta gabata. To tuni runduna ta shida ta sojojin Najeriya da wani gwamnatin jiha suka sa kawar wando guda kan wannan zaben inda har rundunar sojin take cewa
ana duba mota sai ga an sami katan guda da kuma bandir guda biyu na takaddar kur'ar zabe ta shugaban kasa
to ko me yasa har yanzu ake jayayya kan sakamakon zaben Jos
what din tudan wada carbon an zo da kur'a wacce ta wuce kur'ar da suka yi nasu
ga bafili ai ba wani coge kowa ya kwanta da hankalinsa
Haka kuma za a ji yadda ta kaya daga wakilanmu da aka bayyana sakamakon zaben a gabansu da kuma ra'ayoyin wasu jigajigan 'yan APC da PDP da kuma wasu ƙwararru kan wannan zaben.
To amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. An sake zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru hudu duk da yunkurin da bangaren adawa suka yi na neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. Lura da cewa an kammala tattara daukacin kuri'un da aka hada, jami'an hukumar zaben kasar sun ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya samu gagarumin rinjaye a kuri'un da aka hada, abin da ya bashi damar yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar Fintinkau a zaben. Ana sa ran shugaba Buhari zai wa jama'ar kasar bayanin samun nasara a hukumance ko da yake tuni ya riga ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yana mai alfahari da nasarar da aka cimma. A baya babbar jam'iyyar adawar kasar ta PDP ta nemi da dakatar da kidaya kuri'un inda ta kafa hujjar cewa an yi arangizan kuri'u ta hanyar jirkita na'urorin tantance masu kada kuri'a. Ko da yake har yanzu jam'iyyar adawar ta PDP bata bayyana cewa ko za ta kalubalanci sakamakon zaben ba. A baya sai da aka dage zaben na Najeriya da tsawon mako guda sanadiyar abin da hukumar zaben kasar ta bayyana a matsayin wasu matsaloli da ta fuskanta wajen jigilar kayayyakin zaben. A wani zama da ake ganin zai zamanto sauraron bahasi da zai kafa tarihi wanda za a yada ta kafar talabijin, tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen zai gurfana gaban wani kwamitin majalisar wakilan Amurka a yau Laraba domin ba da bahasi kan wasu bayanai da suka shafi harkokin kasuwancin shugaba Trump da kuma yadda kwamitin yakin neman zabansa ya gudanar da harkokinsa gabani da kuma bayan zaben 2016. Cohen zai zamanto wani babban mai bada shaida tun bayan shekarun 1970 da aka ga badakalan nan da aka yi wa lakabi da Watergate, inda wani zai bada shaida akan shugaba mai ci. Daga cikin batutuwan da ake sa ran Cohen zai tabo har da batun kudaden toshe baki da aka baiwa wasu mata biyu domin su rufe bakinsu. Matan da ke ikirarin sun yi mu'amala ta lalata da Trump kafin ya zama shugaban kasa. A wani labari na daban, majalisar wakilan Amurka ta kada kuri'a da za ta dakile dokar ta bacin da shugaba Trump ya ayyana, domin samun kudaden da zai gina katanga tsakanin iyakar kasar da Mexico. Dokar tabacin da Trump ya ayyana za ta ba shi damar samun kudade ne ba tare da ya nemi izinin majalisar dokokin kasar ba. Dama dai ana sa ran majalisar ta wakilan wacce ke da rinjayen 'yan Democrat za ta ki amincewa da yunkurin na Trump, yayin da babu cikakken tabbacin cewa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican za ta amince, duk da cewa wasu 'yan Republican uku sun nuna adawarsu da dokar tabacin da shugaba Trump ya ayyana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da aka fitar wanda yake jan hankulan 'yan majalisun dokokin Amurka ya nuna cewa Amurka na buƙatar ta sake salon yadda take yaƙi da 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu. Idan ba haka ba, ba za ta taɓa ganin ƙarshen yaƙi da take a yankunan gabas tsakiya da Afirka, wato da Afirka ba da sauran sassan duniya. Wannan ƙididdiga wacce ta fito daga wani kwamiti mai ƙunshe da 'yan jam'iyyun ƙasar biyu wanda aka fitar a yau Laraba. Wani sakamako ne da ya samo asali daga wani kyakkyawan nazari da aka yi kan yaƙe-yaƙen da dakarun Amurka ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su IS da Al-Qaeda. Bayan kusan shekaru 20 da Amurka ta kwashe tana yaƙi da kuma dala triliyan 5.9 da ta kashe, rahoton ya nuna cewa babu wata gagarumar nasara da aka samu wacce za ta iya hana yaɗuwar aƙidar tsatsauran ra'ayi. Ƙasar India ta ce ta kai wasu hare-haren sama a wani sansanin mayaƙa masu ikirarin jihadi na ƙungiyar Ja'ish Muhammad da ke Pakistan. Ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wani harin ƙuna baƙin wake cikin wata mota wanda ya halaka wasu jami'an tsaro 40 a wani yankin Kashmir da ke ɓangaren Indiya. An kai harin ne kusan makonni 2 da suka gabata.
Mahmud Salo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta ta ayyana shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasar da ƙuri'u sama da miliyan 15, a yayin da shi kuma babban mai kalubalantarsa Alhaji Atiku Abubakar na babbar jam'iyya ta adawa ta PDP yazo na biyu da ƙuri'u sama da miliyan 11. To za mu nufi wurin wakilanmu da ke wurin da aka bayyana sakamakon zaben, inda za mu fara da wannan rahoto da Nasiru Adamu Alhikaya ya hada mana.
That Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared winner and is returned elected. Thank you.
Sanar da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da yawan ƙuri'u miliyan 15,991,447 da yake gabatar da sakamakon bayan karanta ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu. Shugaban hukumar zaben Muhammadu Yakubu ya gabatar da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP Atiku Abubakar a matsayin wanda ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da ƙuri'u miliyan 11,262,978. Tun farko ɗaya daga wakilai biyu na PDP Osita Chidoka ya buƙaci dakatar da sanar da sakamakon, sai an duba korafi da suka shigar na yawan ƙuri'un da aka soke da inda ba a ba da damar zaɓe ba ko soke zaben don rashin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a da sauransu. Wakilan na PDP sun fice ba tare da sa hannu kan takardar sakamakon zaben ba. Dr. Usman Bugaje shine babban wakilin PDP.
To Usman Bugaje, yanzu an ba da sakamakon zaben nan, naga kana tafiya ba ku sa hannu kan sakamakon nan ba, me za ku ce ne?
A'a, ai kuma duk magana an gama. Maganar sa hannu dama ba ka'ida ba ce, bayan mutum yana in party tana so sai su yi, kuma party ta aiko ta ce ita ba za a sa hannu ba, tun dama dai sa hannun ba wai ka'ida ba ne ba. Wannan kuma ni wanda nake wakilta ɗan takara, saboda haka ga abinda party take so harkar ta ce ita za ta yi, ni na gama nawa aiki.
Dr. Usman Bugaje ya nuna ba ku amince da sakamakon,
sai ku tambayi party bana cikin wannan sai ku tambayi face.
Dokta, abinda muke tambaya shine yanzu wannan ya nuna gabaɗaya tunda kun fita kun yi watsi da sakamakon zaben nake.
A ba mu yi watsi da sakamakon sai da muka gama fa aka gama komai sai da muka tsaya aka gama duk abin da za a yi tare da mu aka an gama kuma mu din nan duk abin da ake bukata mu yi an yi kuma muna fatan alheri kasan mu ce muna san duk abin da yake alheri ya same ta saboda haka babu wani ja ba wani fada ba wani rigima babu wani abu an gama lafiya alhamdulillah wanda duk Allah ya ba Allah ya masa jagora
wato doctor akwai wani mataki da za ku dauka ne
bayan wannan tsokane tsokane wannan party za ta baka ansa ba Usman Bugaje ba yawa
wakilin APC Kanar Hamid Ali na cike da farin ciki
kamar yadda na gaya muku alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana kamar yadda kuka sani mun yi campaign ba duk kasan da mun zaga shugabanmu Muhammadu Buhari ba jihar da bai je ba saboda na farko ya gode wa jama'a na biyu kuma ya dada jaddada musu cewa alƙawarin da ya yi tun da 2015 da ya soma ayyuka a kai zai ci gaba to Allah cikin ikon shi ya sake ba mu wani dama na mu dora bisa kan abubuwan da muka sama to in Allah yarda mutanen kasar nan ba za su yi nadama ba bisa ga abin da suka zaba.
Ya kuka ji da babban jam'iyyar Hamayya ta ce wannan sakamako bai kwanta mata ba?
A to dama ai shi yasa ka kira su da jam'iyyar Hamayya da ka taba jin inda aka kada mutum ya ce ya da an kashe shi saboda haka dole ne su nuna cewa ba su ji daɗin abin da ya faru ba amma abin da ya faru ya faru. Al'umman kasar nan su suka yi zaɓe ba rubuta a kai ba tun farko kenan da za a zauna a yi zaɓe tsakani da Allah kuma a sami sakamako tsakani da Allah saboda haka mu ba mu damu da abin da suke cewa ba dama ma ba su faɗi haka ba ma zai shi ne za mu fi damu.
Wato kana Hamid Ali ina da tambaya sorry Ibrahim so go ahead. Kanar Hamid Ali akwai lokacin da ka ce wannan gwamnati tana cike da NPDP kusan kashi 50 cikin 100 idan kuka dawo tun da kun dawo yanzu ya za a ga wani canji ne ko hakan za a ci gaba da
haka? In ka lura mafi yawancin wanda suka taho daga PDP suka shige mu a sun fita da suka ga abin ba gidan da ya kamata su bane ai mafi yawancin su sun fita saboda haka wanda suka hakura wanda muke tare da su muna ganin tafiyar mu zai zo daidai wanda kuma ya ga ba zai iya ba don a gidan mu ya sha bamban zai fita ba ga abin da ya faru ba duk mafi yawancin su sun kama gaban kansu.
Hukumar zaben za ta mika takardar shaidar lashe zaɓe ga shugaba Buhari an jima da rana. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Hikaya daga Abuja, yanzu kuma muna tare da Alheri Grace Abdu ta wayar tarho. To Alheri, wani ƙarin bayani kike tafa da shi?
To sai dai da yake ban ji rahoton da ka saka ba.
Mun sa rahoton
yawa shi Nasiru a rahotonsa ya yi magana da Dr. Bugaje kuma ya yi magana ma da
Hamid
Ali a bangaren APC kenan wanda suka faɗi ra'ayi mabambanta. Amma abin da muke so ki mana ƙarin bayani shine yadda shi ainihin wannan bayyana sakamako ko kuma ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa, wato ƙarin bayani dangane da abin da ya faru a zauren tunda kina cikin zauren har yanzu.
To kamar dai yadda yayu ƴan Najeriya ba za su kasa sani ba cikin rahotanni da muka gabatar an yi zaɓe a mazaɓu 889 na ƙananan hukumomi 774 a jihohi 36 aka ƙara da Abuja za mu ce 37 kenan na Najeriya. To sakamakon zaben da ya nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya lashe zaɓe da kuri'u 1,091,000 da kimanin a sama da kuri'u 3,000,000 To bisa ga bayanin shugaban hukumar zabe Professor Mahmud Yakubu ya bayyana cewa waɗanda suka fito daga cikin sama da mutane miliyan 84 da aka rajista kashi 35.6 cikin 100 ne kawai suka fita kaɗa kuri'a, wato ya nuna cewa mutane ba su fita kaɗa kuri'a sosai ba a wannan zaɓe da aka gudanar. To lokacin da aka sanar da sakamakon zaben nan dai jam'iyyun hamayya sun nuna sun yi wasu ƙorafe da har ma waɗansu sun nemi a ɗage ko dai sanar da sakamakon zaben nan ko kuma a jinkirta zuwa wani lokaci na gaba sai an saurare su. To dai ya ce duk ƙorafen da suka gabatar ya karɓe su, an yi nazarin su, kuma an duba cewa bai zai shafi sakamakon zaben nan da har zai kasa a sanar da wanda ya lashe wannan zaɓe ba. Dalili kenan da aka sanar da sakamakon zaben aka ɗauki lokaci aka bi daga jam'iyya ta farko har ta ƙarshe 73 nan sai da aka sanar da dukkan kuri'un da kowannensu ya samu.
Yawwa, to Grace Takamaimai, me akwai wakilin jam'iyyar PDP Osita da ya tashi gab a lokacin da shi shugaban INEC din zai ayyana wanda ya lashe zaben ya gabatar da wani korafi, ko a takaice zaki dan mana dan bayani kan waɗannan takamaimai waɗannan korafe-korafe ya gabatar?
Korafe-korafen da nake ambata shi ainihin korafin da ya so dakatar da sanar da sakamakon zaben nan, yana bayanin cewa akwai waɗansu kuri'un da aka soke da yake ganin idan da waɗanka kamar bisa ga bayanan hukumar zaɓe tun kafin a gudanar da zaɓen na an nuna cewa wannan na'urar da za a yi amfani da ita wajen kada kuri'a idan dai wanda abu ya faru da aka yi in ba an yi amfani da ta gaza yin aiki ne ba wai da gangan ba aka yi amfani da ita. In dai na'urar ce ta kasa to za a iya sa mutane su yi zaɓe ta wata hanya, amma in da gangan kawai aka ke amfani da ita to zaɓukan da aka yi za a soke su ba za a karɓa ba. To ya nuna cewa waɗansu zaɓuɓɓuka da aka soke, waɗansu kuri'u da aka soke, yana ganin cewa shi ƙorafin su shi ne a soke kada a bar waɗannan, yana ganin kamar idan aka maido da waɗannan kuri'u za su iya yake sama da miliyan ɗaya za su iya taimaka ma ko jam'iyyar ta PDP. To amma shi ya jaddada cewa matsayin jam'iyyar kenan sun yi bayanin nan tun farko kafin a kaɗa kuri'a kafin a je zaɓe, sabili da haka suna nan daram akan wannan matsayinsu domin ba zai shafi an riga an ba da umarni kuma suna nan kan umarninsu.
Yawwa, to Grace, tambayata ta ƙarshe, naga ana ta kiran jam'iyyun adawa da suka kara da APC a wannan zaɓe na shugaban ƙasa suna zuwa suna ta sa hannu na amincewa da wannan sakamakon zaɓe, shin PDP ta saka hannu?
Ita shi PDP ba ta ma tsaya a kai da lokacin da za a saka hannu na batun da dai suka gabatar da wannan korafi nasu, kuma hukumar zaɓe ta shuri domin suka bisa ga cewar ta babu wata hujjan ɗaukar matakin da su suke nema a ɗauka, to sai suka fita daga ɗakin ba su sa hannu a wannan sakamakon zaɓe da aka gabatar na nuna cewa duk jam'iyyun da suka sai a wannan takara sun amince da shi ba.
Wato, kamar kin ji akwai alamar cewa za su kalubalanci zaben kenan?
Tun ma kafin ai tun jiya ana lokacin da aka sanar da jihohi 10 da birnin tarayya Abuja a kasancewa na 11 kenan, hukumar tun yan jam'iyyar PDP suka ce hukumar zaɓe ta dakatar da sanar da sakamakon zaben nan ba su yarda da shi ba. To da aka zo yau ma sun ci gaba da nuna wannan matsayi akan cewa a dakatar ba su yarda da sakamakon zaben ba. Lokacin tun kafin ma a gabatar da jihar Katsina ma sun sake cewa ba su yarda da sakamakon zaben jihar Katsina ba.
To alheri gabanin bayar da sakamakon zaben kuma gabanin zaben ma gaba daya sai da suka dau alƙawarin cewa duk wanda ya ci zaben ɗaya ɓangaren zai amince mu bai'a, shin wannan alƙawarin ya shiga mala kenan?
To sai dai idan ba za ka in ka saurari kalaman su duka musamman shi dan takarar jam'iyyar PDP Malam Ibrahim ya je da ce idan aka yi zaben da ya zama sahihi, in ya zama zaben da ya zama sahihi, to bisa ga duka alamu idan suna da wannan matsaya a ganin su wannan zaben bai zama sahihi ba kenan, sabili da haka ba za su amince da shi ba.
To madalla mun gode Grace Alheri Abdu wakilin mu ko kuma abokiyar aikin mu kenan Grace Alheri Abdu a can zauren da aka bayyana sakamakon zaben shugaban kasa akan layi muna tare da Babangida Jibril wakilin mu dake jihar Lagos. Babangida da fatan kana lafiya.
To alhamdulillah mun tashi lafiya nan Lagos.
Ya yanayin jihar Lagos take a daidai wannan lokaci da ƴan Najeriya suka waye gari da labarin cewa an ayyana wato sakamakon zabe kuma shugaba Muhammadu Buhari ne ya lashe wannan zabe.
To da yake ka san cikin dare ne aka bayyana wannan sakamakon zabe ko kuma in ce asubahin fari, har yanzu bamu ji wani wato martani ba daga al'ummar wannan birni. Amma dai daga inda nake ina jin wasu kaɗe-kaɗe wanda ke nuna cewa watakila wannan biki ne ake a ɗaya daga cikin cibiyoyin jam'iyyar APC da ke wannan anguwa ta Yaba. To halin da ake ciki dai kenan.
To ko ka samu labarin wasu haka suna bayyana yanda suka ɗauki sakamakon zaben?
Akwai wasu da na tattauna da su bayan fitowar sallan asuba a yau nan, kuma sun bayyana mini jin daɗin su da wannan sakamakon zaben, tare kuma da kira ga tokacin 'yan siyasa da wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba su haɗa kai domin wato tafiyar da ƙasa a ƙasa ɗaya al'umma ɗaya.
To Babangida, shin wannan shiya da kake turo mana da rahotanni, wato ina nufin ba Lagos kadai ba, yaya jama'a ke bayyana wato ra'ayinsu dangane da wannan sakamakon zaben, ko da yake wasu za su ce ai ya wuri mu yi wannan tambayar, shin mutane sun fara nuna wani abu da nuna cewa ko sun yi farin ciki ko suna farin ciki ko a kasan haka?
Kwarai da gaske akwai wasu da suka bugo min waya, wani daga Abeokuta babban birnin jihar wato Ogun kenan, da kuma wani wanda ya bugo min daga wato Ile Ife, shi ma yana so ya bayyana ra'ayinsa, kuma akasarin su dai suna nuna jin daɗin su ne da wannan sakamakon zabe. Kuma ɗaya daga cikin su ma ɗan jam'iyyar PDP ne yake nuna cewa ya ji daɗin yanda aka gudanar da wannan zabe, a yanda kuma ɗaya ɗan jam'iyyar APC ne. To akasarin jama'a da ina ganin sun yi na'am da wannan tafiya, sai dai kuma watakila a tsamayi sakamakon matakin da jam'iyyar adawa za ta ɗauka ko kuma sauran wa'anda suka shiga wannan zaɓe a nan gaba.
To Babangida, na ce baya ga duk wannan al'amura, yanzu me kake gani haka ga al'amura yanda suke a birnin Lagos yanzu?
To kamar da kowa ya sani, birnin Lagos dai jiha ce da ke goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma jam'iyyar APC ita ke tafiyar da mulki a wannan jiha. Saboda haka ina ganin kamar da al'umma wannan jiha ke zato shine cewa za a samu nasara wajen ci gabar gudanar da ayyukan raya ƙasa da sauran makamantansu, musamman ma ganin cewa ɗaya daga cikin shugabannin dattawan jam'iyyar na Asuwa Jubola Ahmed Tinubu ya fito ne daga wannan jiha.
To madalla
jigajigan jam'iyyar su ma daga wannan jiha.
To madalla mun gode Babangida Jibril wakilin mu kenan, Babangida Jibril a can jihar Lagos. Kai tsaye muna tare da wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kori. Mahmud, da fatan ka tashi lafiya.
Mahmud, alhamdulillah mun tashi kalau.
To madalla, ya yanayin Kano take a daidai wannan lokaci da aka waye gari da labarin cewa an ayyana sakamakon wanda ya lashe mukamin wato shugaban kasa a Najeriya?
Dama abu kamar yadda kai magana dakon da ake yi kenan, kuma kamar yadda alƙalma suka dinga zirga-zirga a kafofin yaɗa labarai na sada zumunta, shi ɗan siyasa da kuma waɗanda abin ya shafa sun riga sun tattara alƙalamin su. Illa iyaka kamar yadda ka sani, doka ta zaɓe da ake cewa Electoral Act ita ce ta ayyana cewa hukumar zaɓe ce kawai wato take da hurumi, ko kuma shugaban hukumar zaɓe ne yake da hurumin ya ayyana cewa wane ne kaza ko kuma wane ne kaza. Don haka za ka iya cewa watakila ƙarishe ne da al'umma suke yi na murnar da suke musamman magoya bayan ita jam'iyyar APC. La'akari da cewa dama sun fara karkamanta su suna cikin murna cincini musamman a jihohin Kano da Jigawa, cewa dukkanin kujerun da aka tsaya takarar su a matakai guda uku a ita APC ke tallafa cewa wannan kaman ci gaba ne ko kuma dadin gushi ne na abin da ita hukumar zabe a can Abuja ta ayyana cewa jami'ar APC ta yi ne karar shugaban kasa.
To mun gode Mahmud daga Kano, kuma bari mu kada jihar Adamawa can inda shi kuma shi madugun jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar yake kuma sauraron sakamakon zaben. Bari mu ji abin da ya faru. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Ibrahim, kana tare da mu?
Kana ji mu, Ibrahim?
Ibrahim Abdulaziz a jihar Adamawa, kana jin mu?
Eh, Haji Mahmud, ina jin ku, barka ku da bayan ko
barka. Yawwa, to madalla, barka da aiki.
Yawwa, barka da aiki. Muna son mu ji abin da ya faru koko a halin da ake ciki a jihar Adamawa.
Eh, to lalle ku ban ka almasi kamar yadda ka sani abin da aka zaku ne musamman ma a jihar da su yaron din takara suka fito. Yanzu dai tun da aka bada wannan sakamako da 30 dare wato kusan mamaki bari in jihar Adamawa da dama sun yi farin cikin su da wannan musamman ma goya bayan da ita APC haka nan kuma wasu magoya bayan jam'iyyar adawa ta PDP wanda dan takararta daga jihar Adamawa ta wato Atiku Abubakar su ma sun bayyana su ra'ayi mabambanta kafin daman an zata a yi sanatan cewa wata kila idan aka bada sakamakon wani abu ka iya tasowa tun da nan ne jihar su amma kawai da yake magana da kai da safe wannan rana kusan an yi cewa jama'a babu abin da ke tsaya jama'a na cigaba da harkokinsu masu farin ciki na nuna farin cikinsu masu kuma nuna abin nan suna cewa za a tafi kotu to wannan kina haka nan ma a jihar Taraba kamar yadda bayanin kin na kanta da cewa jam'iyyar PDP ta kada abin nan wato jami'ar APC a can jama'a da dama sun yi nufin cikin cikin mahadu na MPDP da ke yi kamar kanciya tun da Najeriya da ya ce kamata ya kai a zo tun da shekaru hudu ne a jira a gani ka iya faruwa to amma wani zanen lokacin da ya cikin abin kamar kanciya jam'iyyar PDP ko kuma ta karanta shi ne kawai zai bayyana ko kuma a matakin da zai ɗauka wai suna ganin kanciya ko Adamawan akwai masu tunanin kan cewa watakila zai iya kawo mu baya ko kuma yi masa farin ciki alabashi daga baya ko kuma jam'iyyar ta karfin hata a matakin da za ta ɗauka amma jama'a na cikin da ake su cikin tsanaki masu farin ciki da ya duka da sun sata ne ba a sama bin titina ba tukunna.
To Malam Ibrahim, mun gode sosai da wannan bayani.
A gurguje bari mu je jihar Katsina inda za mu ji ta bakin Sani Malumfashi. Malam Sani, da fatan ka tashi lafiya.
Alhamdulillah.
Yawwa, ya yanayin jihar Katsina take a yanzu haka a daidai wannan lokaci da aka waye gari da cewa an bayyana sakamakon zaben shugaban kasa?
Ai, wannan tun cikin dare jiya karfe ɗaya wani ya kira ne ya ce daura ga yanayin yadda aka fito ana ta manna mata da na aure da waɗanda suke yan mata duk da suka ji kawai an ce mutumin nan fa ya riga ya ba da tazara saboda haka. Tun daga nan suka fara murnan biki sai gabda za a yi sallar subahi na farko ma lokacin ne ma har nayi hira da kai daga cikin magoya bayan shi wanda ya kira da yake faɗa man ga irin abin da ke gudana ke yanzu zuwa an yanzu muke son bayan sallar nan a fita domin duk komai za a yi sai ko bayan an yi sallar haka nan wajen misalin ƙarfe 7 za a ga mutane sun fara fitowa ko ta ko ina don daga nan dama yadda abin ya tafi tun daga tafiya a haga alamun cewa zai yi nasara saboda haka din da ake kawai ta daga gyara ayin Allah da sai an jima za ka ji gudu sai an jima za ka ji gudu haka aka ce yi
to madalla
alamun na shi yanzu har a fara yi mai adda
to madalla mun gode a Sani Malumfashi a can jihar Katsina. Lokaci ya kure mana a gurguje ga wani ɗan gyara da zamu yi na tuntuɓar harshe da Grace ta yi ɗazu take cewa wato ƙuri'un da shi Buhari samu a matsayin miliyan 13 wato 15 ne da 191,448. Da fatan za a mana afuwa, Ibrahim.
To da wannan kuma muka zo ga ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da Muhammad Hafiz Baballe da kuma shi CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu shi ma da wannan lokacin Ni Ibrahim Kalma Sisi Garba ke cewa ku kasance da mu a lokacin hantsi, lokacin da za ku ji wasu rahotannin kuma ciki har da na abin da ya faru a jihar Rivers tsakanin rundunar soji ta shida da gwamnatin jihar. Sai Allah kai mu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.